الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda shine ya hada mu a wannan masallaci na itikanul Qur'an da yake Kano, kuma a wannan rana ta Litinin wanda yau daya ga watan Jumada al-Ula hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1440 daidai, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 1 miladiya 2019. Wannan rana ce insha Allah ta'ala muke fatan suma wannan littafi namu sharhin manzuma al-ha'iyya wacce take bayani akan aqidan ahlus sunna wal jamaa na babban malami Abubakar, wanda sunansa Abdullahi dan Abu Dawud. Shi Abu Dawud mun san sunansa Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahumullahu ta'ala. Ma iya cewa shi mawallafin wannan littafi ka iya cewa babba ne dan babba, ko yadda suke ta mai girma dan mai girma, saboda ba sai an ce wane ne Abu Dawud sahibu sunan ba, wanda yake shi kansa dan nasa ba karami bane, kaman yanda abinda wannan littafi nasa ya kunsa za mu san cewa ba karamin malami bane da ma abinda za mu ji na maganganun malamai dangane da rayuwarsa ta ilimi. Kaman yanda na faɗa rana ita yau, babban abun farin ciki ita wannan ha'iya ta wannan malami. Za mu samu ƙarin bayanin tarjamarsa. Babansa Abu Dawud shi ne Sulaiman, an haife shi kusan ina jin hira tana shekara 202 kawai. Kaga kenan za ka iya cewa farkon ƙarni na uku aka haifi babansa. Ya rasu 273 wanda ya shekara 73 kacal a duniya. To shi kuma mawallafin wannan littafi shi Abdullahi dan Abu Dawud, an haife shi hijira tana da shekara 230 daidai. Kenan kun ga an haife shi babansa na dan shekara 28 a duniya. Kenan shi ma an haife shi a cikin al-qurun al-mufaddala, wanda manzo alayhi salam yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Mafi darajar mutane sune waɗanda manzo alayhi salatu wassalam ya rayu a cikin su, sune sahabbai, sannan kuma wanda suka biyo bayan su sune tabi'ai, sannan wanda suka biyo bayan su sune almajiran tabi'ai. Ma'ana ka ce shekara 300 tun daga ran da manzo alaihi salatu wassalam ya shiga Madina ya zuwa cikar shekara 300 cif-cif, to su ne tsare ku da babu masu daraja a ban ƙasa kamar su a cikin wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wassalam. To sannan banda wannan alkhairin kuma suka zauna suka yi karatu na addini, suka haskaku suka haskaka suka ƙaru kuma suka ƙarar, wannan kuma shine ribar rayuwa. To abin da nake so in faɗa kafin mu shiga wannan littafin, karatun aqida mu ɗauke shi shine karatu daga cikin karatuttuka mafi muhimmanci. Aqidan nan a kanta ake gina komai na addini, da sallar da ɗan adam zai yi, da azumin da zai yi da zakkar da zai yi da hajjin da zai yi da duk wata mu'amala to mabaniya ce akan a samu aqida ta musulunci aqida irin ta manzo alaihi salatu wassalam irin aqidar sahabbansa radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in duk lokacin da ka samu matsala ta fuskar aqida to ibada ma za ta samu matsala sannan ku sani inda zamu gane nagarta da matsayin aqida manzo alaihi salatu wassalam a duk shekarun da yayi a makka bai bata da mushrikan quraishawa da sauran magautansa akan ya ce ayi sallah ko ya ce ayi azumi ko ya ce ayi zakka ko ya ce ayi hajji ba ko daya magana ce ta akaita Allah da dukan sifofinsa sannan a gaskata risala ta manzo alaihi salatu wassalam to wannan abun wanda manzo alaihi salatu wassalam yayi kuma muke kokarin mu gaje shi akai wallahi duk wanda ya tafi akan haka sai ya dandano irin abin da suka dandana kun ga ai shi ya sanya Warqat ibn Nawfal lokacin da aka so mai manzo alaihi salam wahayi nana Khadija Allah ya kara mata yadda ta je take fada masa kun sha jin wannan kissa karshe da ya tattauna da shi sai ya ce kai tona shi inji Waraka ina ma a ce ina maji karfi matashi a lokacin da mutanenka za su kore ka in gana taimaka maka manzo alaihi salam ya ji wannan magana bambara kai ya ga yadda quraisha suke masa jinjina har ma suna masa laqabi al-amin yace awwa mukhriji ya qaumi yanzu mutane na fitar da ni za su yace to ai ba wanda zai zo da irin abinda zaka zo da shi face sai an kulla da shi ma'ana sai an ja masa layi sai an yi masa turjiya kuma sai an yake shi wannan shine abin da ya riga ya faru to kuma ku kalla tunda Allah ya yi duniya har ya zuwa yanzu babu wani malami da ya taba batawa da mutane dan ya ce ayi sallah kun taba ji wani ya bata da mutane a ce ayi sallah inda zaka ji yanzu ka daura loudspeaker a sabon gari kana cewa ayi sallah ayi zakka ayi azumi ayi haji wallahi ba za ka bata da kowa ba kowa zai ce wannan ai malami ne na Allah ciki lafiya baka lafiya eh wasa da macijin tsumma mai wasa lafiya dan kallo lafiya wannan shine abinda Hausa ko Hausawa ko wanda ba san addini ba suke dauka malamin kirki malami mai son zaman lafiya da sauransu zaka ga cewa duk gogogar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa wallahi ta akadaita Allah ce kada ku manta lokacin da Qurayshawa suka kawo karar manzo alaihi salam a wajen baffansa Abu Talib cewa manzo alaihi salam ya shiga rayuwarsu ya wautar da hankulansu ya ainihin kafirta iyayensu ya wofantar da abun bautarsu saboda ka lallai Abu Talib ya ja kunnan dan uwansa ya fita harkarsu ya nasa sha'ani kunga lokacin da ya kira manzo alaihi salatu wassalam yace to ga abinda mutanenka suka yi karar ka ga abinda suka koka yace ya baffa na yace wallahi kalma ce guda ɗaya tak inda za su faɗe ta shikenan komai ya wuce yace wace ce yace fal yaqulu la ilaha illallah su ce babu wani abun bautatawa da cancanta sai Allah lokacin da suka dawo domin su ji sako ya isa Abu Talib yace na kira dan uwana na faɗa masa korafin ku amma yace wallahi kalma ce guda ɗaya tak in kun faɗe ta duk komai ya wuce suka ce ya faɗa mu ƙara masa 99 in dai dan kalma ce guda ɗaya sai ce abin da yace qulu la ilaha illallah wanṭalaqa al-mala'u minhum anamshu wasbiru ala alihatikum in hadha la shay'un yurad ma sami'na bi hadha fil bit al-akhirah suka ce da farko suka ce ajal alata ilahan wahida yanzu shikenan duk makannan namu sai a watsar da su kawai sai zama Allah dai zaba ta mawa kaga kenan sun fi mu fahimtar ita wannan kalma su a ko a inda mu ne sai burun-burun a ce za mu fada sai a fada sai a saba mata aikaci to amma su sun san in suka fada su sun daure kansu da kansu dole su dabbaka abinda take umarni domin su larabawa ne sun san ma'anar kalmar sai suka yi turjiya suka yi tsalle suka dire ba su yadda da su faɗi wannan kalmar ba to shi yasa har yau har gobe in ka ce za ka yi magana akan tauhidi to mafi yawan mutane yanda ka san wani kurji ne ko gyambo a jikin mutum ya dade ya yi taba-taba kai kuma kana so ya warke ka ce ka kama shi a daure shi a turje shi a wanke shi duk wannan dattin sai an gama da shi a sa magani to duk wata tsinuwa da ya haddace da ma wanda zai iya kirkirowa to sai ya maka ita a wannan in ma ya san kakanka duk sai ya kira su ya zage su to amma daga baya in ya warke kuma zai samu albarka ya ga cewa shi alheri kan nufin shi da shi to wannan shi ne matsalar tauhidi shi yasa tun lokacin farkon wahayi za ka ga da yahudawa kaloli guda uku da mushrikai da yan gargajiyanci duk gabaki ɗaya suka yi ganganku akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gabaki ɗaya duk da sabanin ra'ayinsu da bambancin tunaninsu da bambancin itikadinsu na bauta amma sun yarda su hada kai su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan manufa domin shi ne al'aduwul mushtarak to kalli ahlus sunna a yau kowane dan bid'a da kowane lalatacce da kowane algungumi kowa za ka cewa ahlus sunna dai su ne abokan fada kun san garin haddan dali aka yi na aka yi wani kwamiti wai na sufaye na yaƙi da ahlus sunna wanda suka san shekaru wajen 15-20 sun san an yi wannan amma ikon Allah duk gayyar ta zan ba ta Allah ba Allah sai ta rutsa ta ina jin sau ɗaya ko sau biyu aka yi taron daga nan Allah ya watsar da shi aka daina abin da nake so in ce harkar aƙida muhimmiya ce harkar aƙida ita ce addini akwai ɓangarori guda biyar da ake so a matsayinka na musulmi ka zama kana da ido a kai aƙida ibada mu'amala ladubba da kuma ainihin ɗabi'u waɗannan abubuwa shine al-aqida wal ibada wal mu'amala wal adab wal akhlaq waɗannan su ake kowanne ya zama kana da ido gwargwadon abinda zaka mu'amalanci mahallicinka ta fuskar ibada ko abubuwan halitta ta fuskar abinda ya shafi mu'amala usulin da muka samu alhamdulillahi shekaru da yawa malamai an tawazzuka an ba wazzuka karfi to amma gaskiya ya kamata yanzu a baiwa karantarwa muhimmanci yanzu wani ya je wa'azin da ba zai iya lissafawa ba duk inda za a yi mashhurin wa'azi zai je amma in ka ce don Allah ya zauna ya karanta maka abinda aka yi muhimmai a cikin wa'azzuka guda goma ya riga ya manta to amma duk abin da za ka karanta a littafi kuma ka bi da basira da fahimta to Allah da za ka rike wa'ansu in ma ka manta wa'ansu za ka yi tambaya a kai kuma insha Allah za a tunatar da kai ni abinda kullun nake son fadawa matasa wallahi ku dauka cewa karatun nan abu ne wanda yake na ibada kuma wani abu ne wanda yake kawai iya rayuwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala a halkarsa ta masallacin Madina akwai lokacin da yake karatu tare da dalibai sai aka kira sallah sai wasu daga cikin dalibai suka yi zumbur zasu tashi zai sai rabai kullu sai ce ku zauna kuna jin abin da za ku tafi zuwa gare shi ya kai muhimmancin abin da kuke yi Imam Malik yake faɗa musu domin ƙarshe za su je su yi sallolin da jahilci shi kuma nan ilimi ne wanda zai haskaka musu duk abin da za su yi a rayuwa shi sanya neman ilimi ya fi duk wani kujiba muhimmanci a rayuwa nikan tausaya ma 'yan uwa da dama wanda za su sanar da awar aƙida amma yadda ka san mutum shekara 20 da ta wuce ko goma haka yake a bushe a sandare ba wani abin da ya ƙara a rayuwa saboda baya zuwa makaranta bai ɗaukar littafi je madaris inda ake karatu ko je wani malami ya samu ƙaruwa kawai shi dai ya gamsu da wa'azzuka da ake wannan babu ci gaba a cikin irin wannan in ka waye da addini to kuma karanta addini shi wa'azi akwai daurinsa akwai amfaninsa amfanin wa'azi shi ne ka waye ta fuskar addini akwai karanta addini akwai wayewa da addini zai yi ka waye da addini amma ba karanta addini ba ta yadda za ka iya fahimtar wannan abubuwa da ake tafi a kai ila wato daidai ne sunna ne amma ka za din nan bid'a ne to amma kuma ka yi tamyizi tsakanin abubuwa sai kana karatu so ina ba mu shawara mu daina daukar zuwa makaranta sai lokacin da mutum ba shi da aikin yi ka dauka cewa wannan shine ribar da Allah zai baka rayuwar karanta addini ka fahimce ta ka fahimci addini kuma ilimin ka tsaya sannan mu sani karatu wani abu ne wanda yana buƙatar in ka zo ka dunga muraja'arsa yanzu wani za ka ga ya bata lokaci ya taho nisan tafiya amma wallahi ƙarshen yaje aje littafin nan kuma sai da rana ya taho ba a yi makaratu haka abinda ake buƙata ya kai karatun nan in ka je kafin ka kwanta bibiyo ka ga me kan riƙe me kan manta ka kulla alaƙa da wani ɗalibi wanda kake ganin zakakure ne mai basira amma baka da lambar wasar karba kawai sai ga cewa in ka bibbiyo ka ga wata gaba ta kasa ganewa to yi underline dinta sai ka kira shi da Allah wani ne karatunmu na rana ya ce babi kaza na karanta wallahi kaga na kasa gane waje kaza bari in karanto ba ka je aka yi karanta masa karshe shi yana rike sai faɗa ma sai ga cewa ainihin kai ba ka rike da haka ainihin ake yin karatu to abinda zan ƙara faɗa mana kamar yadda na faɗa wato malaman sunna sun yi ma addini gata kamar yadda za mu karanta kuma za ka ga suna da waɗansu gwalagwalan maganganu wata magana ta Ibn Qayyim ta burge ni a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ku ji abin da yake cewa sai ya ce ahlus sunna in qa'adat bihim a amaluhum qamat bihim a qa'iduhum wa ahlul bid'a idha qamat bihim a amaluhum qa'adat bihim a qa'iduhum kun gane maganar yace su ahlus sunna wato da ayyukansu na ibada za su zaunar da su ma'ana ya zama mutum ne ahlus sunna bai yi waɗansu ayyuka na ku zo ku gani ba yace to da za a samu irin wannan akasin to aqidodinsu za su tilla su gaba saboda aqidar nan ita ce babban abin da zaka gina komai na addini akai sai ce amma su yan bid'a da aikin su zai daga su sama yace to aqida su kuma za ta dankufe su ƙasa to dai da karanta wannan sai ce Ibn Qayyim kila yan bid'a lokacin ka ne ba na wannan lokacin ba Ibn Qayyim ya rasu 751 yanzu shekarar 711 da rasuwa wala Allah shi a wancan lokacin yana ganin ba bid'o'i a cikin ibada sai dai a cikin aqida to sai ka samu wani kurmus aqida bid'a ibada bid'a kaga wannan sai dai abinda Allah ya so so lallai mu baiwa harkar aqida muhimmanci musamman wannan littafi ya kunshi abubuwa da dama wanda insha Allah ta'ala za mu karanta to abinda nake gani yanzu na farko kamar yadda muka gani baitattuka ne guda 40 akwai waɗansu littattafan da za ka ga sun kawo wannan ha'iya amma a biyaci ɗin sun zamo kamar 33 saboda akwai sakab da ake samu to amma dai baitattuka ne kamar yadda muka gani guda 40 akwai Jami'ul Mutun wanda ya kunshi wannan ha'iya ina jin a cikinsa kusan baiti 33 ne wanda za ka ga shi nan baiti ne 40 cif-cif to abinda nake gani ita ha'iyar za mu yi magana na farko akan shi mawallafin da rayuwarsa sannan mu zo mu yi magana akan ita tasa wato ita kasidar kanta to amma kafin sannan ina so mu karanta muqaddimin shi al-Imam al-Fawzan kun ga sai mun ga muqaddimarsa sai kuma ya zo yi maganar shi mawallafin sannan sai a shiga akan ita ha'iyar ina fata mun gane to ga abinda Sheikh Salih al-Fawzan yake faɗa rahimahullah ta'ala yace muqaddamatu sharih wannan zaka yi cewa khabarun limubtada'in muqaddam ma'ana ko dai ka ce hadhihi muqaddamatu sharih ana cewa al-muqaddama ko al-muqaddima in aka ce al-muqaddama shine abun gabatarwa al-muqaddima kuma gabatarwar kanta kowanne ka fada yayi to sai yake cewa muqaddamatu shari mama kamar yana cewa hadhihi muqaddamatu shari wannan abin da zamu karanta dan abun gabatarwa ne na shi mai sharhin wannan haqiqa sai ta alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sai ce amma ba'ad yace bayan godiya ga Allah da kuma yabo ga manzo alaihi salatu wassalam yace fa hadha sharhun yace wannan wani sharhi ne limanzumati abi bakar ibn abi daud akwai abin da ake kira ash-shi'ru akwai an-nazmu galibi da kace an-nazm shine tsarin waƙe na addini duk lokacin da aka waƙe wani ilimi ko a waƙe fiqhu ko wani ilimi na hadisi ko abin da ya shafi lugha ko wani abu to wani ana kiransa an-nazm mun gane ku to amma aka ce ash-shi'r wannan kawai waka ce wanda masu waka suke yi wanda kuma ainihin ta iya yiwuwa akan kaza ko ainihin akan kaza to yace wannan sharhi ne na manzuma idan muka ce manzuma a bar tsarawa wanda yake ta Abubakar Abubakar ibn Abi Daud sunansa ko kuma alkunyarsa Abubakar dan Abu Daud as-Sijistan wato mutumin Sijistan rahimahullahu ta'ala mun ce sunansa Abdullah shi Abubakar din alkunya ce kamar yadda babansa ma Abu Daud akwai alkunya ce mun ce babansa sunansa Suleiman kamar ni karin bayani zai zo insha Allah sai ce wahiya tatadammanu aqidatahu ita wannan haqiqa ta kunshi aqidar wannan bawon Allah wa ma kana alaihi da abin da ya kasance a kansa wa annahu muttabi'un lis-salaf cewa shi mai bi ne ga magabata fi zalika a cikin wancan ka sai ce wa kad kana al-muslimuna fi sadr al-awwal domin musulmi sun kasance wato ainihin a lokaci na farko shine asrul sahaba zamanin sahabbai wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan su min al-qurun al-mufaddala daga cikin tsare ku ababan fifitawa ya taqiduna ma jaa fi al-qur'an suna kudurce duk abin da yazo a cikin alqur'ani wa fi sunna da kuma abin da yazo a cikin sunnar manzo alaihi salatu wassalam min gairi taraddudin aw shakkin ba tare da wani kai komo ko shakku ba me yasa li'annahum amanu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam domin su sun yi imani da Allah subhanahu wataala da manzo alaihi salatu wassalam imanan sadiqan qawiyan imani na gaskiya kuma karfan imani to akan haka fa taqadu ma jaa fi kitabillah sai suka kujurce abinda yazo a cikin littafin Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan manzonsa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi amanu bi kulli mashtamala alaihi alquranu sun yi imani da duk abin da alqur'ani ya tattaru a kansa wa mashtamalat alaihi sunnatu da abin da sunna ta tattaru a kansa min jami'i umuriddin na dukkan al'amuran addini fa innahum yu'minuna biha tabbas suna yin imani da wannan uwa da muka ambata wala yashukuna ba sa yin shakku fi zalika a cikin wannan yace sawa'an duk daya ne kana fil aqaid shin a cikin aqidodi ne awil ibadat ko a cikin ibadodi awil muamalat ko kuma a cikin muamaloli awil adab ko a cikin ladubba awil akhlaq ko kuma dabi'u aw fil ahkam ash-shar'iyya ko kuma a cikin hukunce hukunce na shari'a kal halali wal haram kaman abin da ya shafi haram ko halal da kuma haram sai ce ma kanu ya tawakkafu na fi shay'in min zalik ba su kasance suna hawa kan katanga a cikin wani abu na daga wannan ba domin aka ce at-tawakkuf shine kace ni ban ce eh ba ban ce a'a ba saboda aka ya hau kan katanga bai tsirga dama ko hagu ba to su ba sa yin wannan abinda al-Imam al-Fawzan rahimahullahu ta'ala yake so nuna mana anan su ahlus sunna duk abinda Allah ya ambata ko abinda manzo alaihi salatu wasallam ya ambata to sun gamsu da wannan abun haka yake 100% domin waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha wa yake Allah gaskiyar magana wa yake Allah gaskiyar zance duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne duk abinda manzo alaihi salatu wasallam ya faɗa gaskiya ne shi yasa ahlus sunna ba sa tababa ba sa shakku kawai sun dauki wannan abin 100% yake cewa li'an hadha muqtada al-iman domin wannan shine abin da imani yake hukuntawa wahum amanu haqqan wa sidqan so sun yi imani a bisa gaskiya da kuma tabbaci fala yataraddaduna fi ma sabata fi kitabillah ba sa kwangaba kwan baya ko kuma kai komo a cikin abin da ya tabbata a cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sunnar manzo alaihi salatu wassalam fi ayi mawdu'in kana a duk inda wannan abun yake wala fi akhbarihi almadhiya kuma ba sa shakku ko kokanto a cikin labarun da alqur'ani ya bayar ko wanda manzo Allah ya bayar a cikin labaru da suka shude wal mustaqbala da wanda za su zo nan gaba la yastafnuna shay'an ba sa togace wani abu mimma ja'a fil kitabi was sunna daga abin da yazo a cikin alqur'ani da hadisi bani yu'minuna bihi asna imani da shi imanan jaziman imani ayanke la ya'tarihi shakkun wanda wani shakku baya bijiro masa li'an hadha huwa muqtada al-iman domin wannan shine abin da imani yake hukuntawa yace thumma zaharat al-firqu dallatu to daga baya sai kungiyoyi batattu ya zamo ainifin sun riga sun bayyana fi awakhir ahadis sahaba a ƙarshen lokutan sahabbai wato wannan yana nuna mana gaskiyar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzo Allah zai faɗi abu amma zaka ga wannan dahir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 yace wasa taftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa wannan al-umma ta sai yace sai ta kasu kashi 73 yace kullu hafin nar illa firqatan wahida duka yace suna wuta sai dai guda daya sahabbai ba su yi kasa a gwiwa ba suka ce wacce ce ya ma'aikin Allah sai yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi abinda nake kai a yau ni da sahabbaina to wannan shine abinda yake kai wato din mutsira shi yasa kullun muke fada mutane da ake tata burza da su cewa dan Allah in dai da gaske ne addinin dan Allah za a yi shi to mu a yanke maganar Ibn Taymiyyah ma a yanke maganar haihuwar babansa a dauka daga shekara 300 zuwa a datse duk abin da ba a yi ba a wannan lokacin kawai a watsar da shi mu haka muke cewa duk wani abin da sahabi bai dauka addini ba tabi'i bai dauka addini ba almajin tabi'i bai dauka addini ba dan Allah ayi hakuri da shi a watsar da shi to amma ina malam yadda ake samun romu a harkar shugabanci wallahi ina gaya maka da yawa daga cikin su abinda ake samu na rayuwa shine matsala na faɗa muku wanda daga cikin malamai ya mutu ya ambaci sunayensa yace wane dan bazan faɗi sunayen ba yace wane bashi da gona wane bashi da kanti wane ba albashi ake biyan sa ba yace mutanen nan sune gonarsa sune kantinsa sune albashinsa in yi ajiye wannan hanya me za a ci ya riga ya tafi da yayi hakuri abinda Allah yake bashi ba zai hana shi ba wani kawai gani yake da ya aje abubuwa da yake tafiya a da to yanzu zai koma mabi da kuma shine jagora ina jin wanda suka san tarihin garin nan za su ji wani kasar ba sani ko ya bata ne wanda daga cikin manyan malamai da kai a garin nan yana har kuka na ta shine babban lalatacce dai wasu san wannan kuma lokacin da manya-manyan malaman Saudiya suka je suka yi masa nasiha, ni ɗaya daga cikin wanda suka je ɗin Dr. Lami, Allah ya kasa da gafara, shi yake faɗa mana wannan muna zaune. Yace lokacin da suka je gun wannan babban malami, kafin su tafi ana cewa wallahi za a yi muku duka, za a yi muku duka, Allah ya ba shek zarban lafiya. Yace ko kashe su za a yi za su je. Yace suka je suka samu malamin nan a gaba. Sheikh Zarban ya sa shi gaba yake tai masa wa'azi, yana masa nasiha, ka ji tsoron Allah, ka san abinda kake kai wallahi ba daidai bane, in ka mutu Allah zai kama ka da laifinka da laifin wanda ka batar. Dr. Nami Allah ji kansa ya ce wallahi malam kuka gumbawan Allah nan ya jike fuskar sa da kuka, yace wallahi mun yi zatan daga ran nan ya bari, yace hubbu zama son shugabanci ba bari ba. Kuma da ina daga cikin kasakasai na da nake da su ban sani ba, amma Allah ya ga malamin karbume. Yace lokacin da suke ta taburza da shi wannan malamin akan abubuwan da suke kai, aka ce za a je a zauna gaban sarkin musulmi Abubakar na uku, Allah ya gansa da gafara, aurore matsaloli. Shi dai wannan malamin dai sai ya boye, suka yi kwana uku suna neman sa, ya boye gidan wani soja almajirinsa. Daga baya sai suka gano shi, Allah ya kashe gumi shi ke faɗa wannan kasar ɗin. Yace da mu gano shi, nace Allah gafarta malam, muna abu a cikin sirri kuma kana so, sai ya fallasa sai ce gaskiya akwai tafan da bai so a karantar a bayyana su gaban mutane. Sai malam yace to Allah ya kamata a jiwa kunya ba mutane ba. Sai yace to gaskiya abin da yake roƙo tun lokacin Saddauna ne. Sai ce to kawai Saddauna ya zo ya yi kuwa a hana wannan abubuwan da yake. Sai malam gumi ce a, sai na ce a ban yarda ba. A matsayinsa na ɗan siyasa, idan yi wannan za a ce siyasa ta hana addini, kai ka kafa kayanka ka je ka hana. Ya ce muka rabu da shi zai zo ya hana. Unfortunately an zo ‘yan kwanaki sai aka kashe Saddauna. Yace maimakon mu ji an hana sai muka ji ba an fara sawa gidajen rediyo. To haka fa rayuwar take. Da yawa da yawa abubuwan su, wato shi yasa kullun ka roki sabati a wajen Allah. Kuma shi dai wannan mutumin akwai lokacin da ya wata tafiya, ya je wani gari da ba sai na faɗa ba, ya samu wani babban shehi, yace da Allah wane, wai yanzu abin da ke zanta mai ka tsakani da Allah, wai wannan hanya ta mu meye matsayinta a musulunci, sannan meye matsayin haɗin kan musulmi a musulunci. Yace wannan hanya ta mu ƙololuwa a ce musahabi ce, haɗin kan musulmi kuma wajibi ne. Yace to me yasa ba za mu aje musahabin ayi wajibin ba? To amma da shaidan da zuciya ina za su bari? So abin da ke so in ce wallahi da dama sun san abin da suke ba fa daidai ba ne, to amma kawai suna ganin girman su zai faɗi idan suka daina. Wani yayi shekara 30, wani 40, wani sama da haka, haka aka san shi, yaushe kuma zai zo ya ce wannan abin ya daina? A ce girman sa ya faɗi? Bai san faɗuwar girma shine ka je lahira, Allah ya ce baya san abin da kai, wannan shine faɗuwar girma, wannan shine faɗuwar girma. Allah ka so mu da rahmarka. To saboda haka sai ya zamo ainihin firar karkatattu sun bayyana misdaqan liqaulihi alayhi salatu wassalam. Sai yake cewa kafir qatil khawarij, kaman kungiyar khawarijawa. Kunga khawarijawa su ne kaman ka ce ƴan kalakato ƙara da irin ƴan boko haram, irin ISIS, wanda za su zo mutun yana kalmar shahada su kashe shi, kuma suna ganin sun yi jihadi fi sabilillah, wanda su suna ganin kawai masu aqidunsu su kadai ne mutane kake a ban kasa. Wanda so da dama muna fada karatun aqida da muke da bayanin abu, wannan abu ne wanda yake wajibi. To amma mu mun gamsu a matsayin mu da wanda muke bin hanyoyin magabata, akwai mutumin da zai iya rayuwa akan wata aqida mara kyau, yana wannan abin da jahilci, wallahi muna sa zuciya zai mutu Allah ya yafe masa. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa fadin manzo alayhi salam da yace inna Allah tajawaza li al ummati al khata wan nisyan wa masukrihu alayhi, da manzon Allah yace Allah ya gafarta mu al ummata man kuskure da mantuwa da abin da aka ce da samu su. Yace to wannan kuskuren ba wai a cikin ibada kawai tsaba, har a cikin aqida zai iya shigowa. akwai mutumin da zaka samu cewa iya fahimta sai yake addinin nan wannan shine abin da yazo masa bai yi dan neman kuɗi ko dan neman shugabanci ko dan ya burge wani ya dauki wannan abin a matsayin ibada amma kuma kash karkataccen abu ne yayin ikhlasin tsakanin da Allah wallahi irin wannan muna sa zuciyar Allah zai yafe musu saboda shine abin da yazo musu da sun samu wani abin da yafi wannan da sun aje wancan sun dauka to amma shine zalika mabrugu min al-ir to amma ina zaka hada da wanda ya san gaskiyar ya yake ta yaki da masu kira zuwa gare ta kuma ya dunga kamba mabanna kaga yana da banci da wayancin da ake magana to saboda haka amin abi to su ne ainihin khawarij khawarijawa su ne firqa ta farko da ta fito a ban kasa in Allah ya tunna mana kafin aqida za mu ji wannan daga cikin aqidun su dan su khawarijawa sahabbai suka so makafurtawa suka kafurta Ali so kafurta Muawiya da dukkan sahabbai da suka rayuwa ciki Nana Aisha ce so gani za ta fi aikin haji ko Umara suke ta dubai ta wai ba ta annabi su ce ba Allah yana ta wakar na fi biyu tukun ita kuma ta fito wai Aisha za a fada wa karna kila ma a dakin ta Allah sauka da wannan ka gani to haka khawarijawa suke su alqur'ani kawai shi ma kuma amma a iya molanka na fahimtar su yadda suka fahimci aya to haka kawai za a murda ta tafi to su ne khawarijawa ma'ana yan kalakato ko ka ce yan tsiniyun dan ina ta ajira ce musu qur'aniyun kawai tsiniyun shine ya kamata a rika fada musu amin sai yake cewa wa firqatil murji'a da kuma murji'a afwan wa shi'a da kuma shi'a to a wannan gabar abin da ke so ku fahimta kalma ta shi'a kalma ce mai fadi tunda ku daliban ilimi ne kalma ta shi'a kalma ce mai fadi at-tashayyu shine goyen baya ko supporting at-tashayyu ta'biri na magabata cancan zaka iya ganin kila a cikin tarajum wani babban malami in ka zo kana karantawa sai ka zance rumiyya bit tashayyu an jefe shi da shi'anci to kada wannan ya sa ainihin kuma ka zubar da kimarsa a cikin zuciyarka ba haka bane don su a wajen magabata kawai idan aka ce dan shi'a kawai mai supporting ahlul baiti mai goyen bayan ahlul baiti yanzu ka dauki imamun nasa'i nasa'i ya rasu 330 yanzu Imam An-Nasa'i shekara nawa kenan ya rasu 330 daidai zaka ce yanzu 1110 da rasuwa ma to amma zaka daga cikin tarjuma sai a ce rumiyya bit tashayyu ba wai ana nufin shi dan shi'a irin wannan shi'a shi Imam An-Nasa'i yana daga cikin wato ainihin wanda suke ganin beken mutanen da suka cuci ahlul baiti saboda haka sai zama ya tausaya masa yana wato ainihin abin da ta'atur ainihin akan su shi yasa lokacin da yayi littafi akan fadailu ali sai wasu suka zo suka ce sai yayi littafi akan muawiya sai ce ni ban san wani fallasa ba in ban da hadisin la ashba Allahu batina to Imam An-Nasa'i malami ne na sunna malami ne wanda yake ainihin na sunna 100%. Kada ka taba daukar irin Imam An-Nasa'i akwai wanda yake ganin bekin ɗaya daga cikin sahabbai ko ainihin ɗaya daga cikin matan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abadan babu wannan to saboda haka yanzu zaka dauka Imam Shawkani mai tafsirin Fathul Qadir Shawkani ya rasu 1250 shi kaga bai ma da ɗaya rasuwa sosai ba dan yanzu zaka ce 190 da rasuwa sai yanzu Imam Shawkani ya tafsirin Fathul Qadir to shi ma zaka ga cewa dan shi'a ne zaidiyya dauki al-imamu sana'ani mai sibulus salam sharin bulugul marab kaga shi ma zaidi ne wa hakaza da wale akwai irin su dai kun su to amma a cikin su ba wanda yake zagin ahlul baiti abin nan sahabbai ba mai zagin matan manzo alaihi salam kawai dai su suna fifita ahlul baiti akan duk wani wanda ba ahlul baiti ba kowane ne suna ganin shi ya dara shi ba tare da kuma sun sauke darajar wanda ba ahlul baiti ba har yanzu ina fata mun gane to saboda haka shi yasa zaka samu shi'a tana da rassa wanda tafi kone wai shi sune ar-rawafid kun san su ma akwai ismailiyya batiniya ismailiyya irin su wancan la'anannan Allah da ya mutu ya sunan Hafizul Asad uban wannan Nusairi ne yanzu abin nan saboda shi Hafizul Asad uban wannan Nusairi ne dai daga cikin bakar Shi'a Nusairi ne wanda shi ma dan sa Bashar yanzu shi ma akan wannan bakar aqida da yake to saboda haka zaka samu akwai Gurabiya duk Shi'a ne su Gurabiya su ne ma suke cewa malaika Jibrilu wahayin da ya ba manzon Allah da sai ka kai domin wai da manzo alaihi salam da shi da ali ka gurabai ne kaman hankaki guda biyu kaga hankaki sun yi kama da juna to saboda kamar da suka yi kawai malaka sai musaik sai ya ba manzo Allah wahayi Muhammadin ya ba ali su ne shi a gurabiya to sai kuma wannan masu limamai 12 wanda dama kusan su ne wanda suke cin karansa babu baka a halin yanzu na sallallahu alaihi wasallama abu ne dai mai fadi in Allah ya ba mu aran dama akwai littafi wanda yake alifin alfarqu bainal firaq da makamantansa ya kamata a ce muna dan sanin abin da yake ciki amin amin to sai ce wa firqatul murji'a da kuma aqida wato kungiyar murji'a su kuma murji'a wa'ansu mutane ne wanda suke wato kishiyan qadariya su murji'a wato kawai din laifin da zakai din laifin da zakai kawai inna la ghafurur rahim kawai kaje kai tai din laifin da zakai inna la ghafurur rahim sune talibin abin da murji'a wa firqatul qadariya da kuma kungiyar qadariya su kuma qadariya kun sha jin ana fada su sune wanda suke ganin Allah baya da iko akan mutum duk abin da kaga dama zakai ko Allah bai so ai wannan abin ba shi yasa su a wajen su in kai sabo dole ne ma Allah ya ma azaba in Allah bai maka azaba ba to ya saba alƙawari kawai tunda Allah ya ce wa man yasallahu rasuluhu fa inna lahu jannatan khalidin fiha abada to wannan alƙawarin da Allah in kai sabo bai maka azaba ya saba alƙawari to su ne qadariya su qadariya duk abin da kaga dama in kaga dama kai sabo Allah ba zai iya hana ka ba in kaga dama kai da'a Allah ba zai iya hana ka ba saboda haka wai in mutun ya sabo to a duniya yana manzila bainar manzilatai ne ba za a ce da shi arne ba ba za a ce da shi musulmi ba amma yana mutuwa ya zama arne dan wuta kalli na fiha abada to suna dai da yawa kun ga anan bai kawo irin su jahamiya mu'tazila duk ba bai kawo su ba to sai yace zaharat hadhihi alfirq wa innan kungiyoyi sun bayyana wa kana ashabuha ma'abotan wa'annan kungiyoyi sun kasance ya takattamuna suna boye-boye fil qurunin mufaddala a wayancan wato ainihin tsare ku masu falala wala yuzhiruna hadhihi al mukhalafat ba sa bayyana wannan abubuwa na sabani kawai sai dai a dinga kuskus ya su ya su ba sa yadda ainihin asani wa kullu man azhara shay'an minha duk wanda ya bayyana wani abu daga cikin wannan aqidu fa innahu yu'khadhu ala yadihi to za a kama hannunsa wayim na umin zalika sai a hana shi wannan abu da an ga mutun ya fito da wata bid'a to za a kira shi a zaunar da shi a jakunansa a ce da shi ahir shine abin da magabata suke yi wa in wasalabihi al'amru ila ridda idan kuma har al'amari ya kai shi zuwa ridda fa innahu yuqtal to wannan ma kawai sai hukuma ta kashe shi himayatan li hadha ad-din domin kange wannan addini min an ya abatha bihi haula al-abithun saboda kada wayancan masu wargi sai wargi da addini kun ga ina tuna akwai Khalid ibn Abdullah al-Qasri wanda ina jin Jad ibn Dirham yazo yake cewa lam yattakhidh Allah Ibrahim khalila wama kallama Musa taklima yace Allah bai riki annabi Ibrahim ba dadai ba kun bai magana da annabi Musa ba to sai shi Khalid ibn Abdul al-Qasri da yake shine wato shugaban musulmi nan lokaci yasa aka kira shi aka zaunar da malamai aka ce su ja kunnan su fada masa mudin aqidarsa aka kira shi aka ja kunnan su aka karanta masa nusus ya kiya aka ba shi ɗan kwanaki ya zai tunani aka sake dawo da shi ranan akan bakansa kawai shikenan sai halifa ya kiyane shi sai ranan babbar sallah sai yasa aka dauro masa igiya aka jawo shi aka bar shi filin idi ka san dama sarakuna dama da yake ba wai irin na gargajiya bane ba kawai sai wanda yake malami shine yake jagoranta al'umma da yayi hudubar idi da yayi sallar idi ya gama hudubar sai ya ce ya ku mutane duk wanda Allah ya hore ma abu laifi layya da abin da Allah ya hore masa amma ni zan yi layya da wannan saboda haka ya kwantar da shi shara masa wuka gobe wanda zai sake tunanin ne wannan to haka magabata suke a wannan lokacin ai qur'ani kare ta karara haka shikenan yace falamma qadatil qurunul mufaddala yayin da wayancan tsare ku wato abinda mafifita ya zamo sun wuce wada khalatit thaqafatul ajnabiyya kuma ya zama wayewa wacce take ainihin manisantiya ta fara shigowa fi biladil muslimin a garuruwan musulmi ka thaqafatir rum kaman irin wayewa ta rumawa wa thaqafatil fars da kuma wayewa irin ta mutanen fars hasala shay'un min al khalal to sai aka samu wani abu wasu abubuwa na barna suka fara faruwa kun san dama daga cikin abinda ake yakan musulmi shine shigo musu da bara gurbin wayewa yanzu abun bakin ciki da takeici wannan shine abin da ake yakan matasan mazan su da matan su dan Allah yanzu a shekara 20 da ta wuce ko 30 ina za ka ga dan bahaushe ya zo ya wuce akan titi da shi da wata yarinya suna takawa ɗaya-ɗaya akan titi wallahi a shekara 25-30 bai babu wannan to amma yanzu abun bakin ciki ba wai dan wani layin ne saboda dan layin dan unguwa ga ubansa ga abokan ubansa kuma kila ma yar makota ce ba dangin iya ba na baba sai gazu sun zo sun jera titi suna takawa ɗaya-ɗaya saboda wayewa turawa da suka gani haka ake to wannan yana daga cikin gazawul fikiri a yaki tunanin mutane a hankali a hankali a zagwanye musu kunya da ainihin sanin ya kamata da tsoron duk wani abu da tare da Allah wadai kamar yadda mun faɗa a hudubobi so da dama in ka kalli rayuwar iyayenmu wallahi zaka ga cewa idan za a fita unguwa tsakanin miji da mata dama in daga an fita da rana sai lalurar gaske sai bayan isha'i mijin yana tsallaken dama ba ta tsada tsallaken hagu wallahi haka ake tafiya kai zaka dauka ba tafiya su dai ba saboda kunya amma yanzu kowa ya feke illa man rahim Allah ai shi yasa Allah da tuba zai haifi ƴaƴa masu kunya da mutunci sai dai wani abu daga Allah tun a daurin auren an zo an fitsare an yi fitsara an tsakai Allah shirya kawai amin amin wala shita du'atu dhalal kuma ya zamo masu kila zuwa ga bata wato ainihin sun yi karsashi fi tarwid hadhihi al-afkar al-munharifa a wajen wato ainihin shelanta da kuma yada wayannan tunani karkatattu to fa inda zalika a wannan lokaci nashita ahlul ilmi to sai ma'abota ilimi su ma ya zama ainihin sun soma kazar-kazar fi bayani aqidat ahli sunnati wal jamaa na bayanin aqidat ahli sunna wal jamaa allati kana alaiha sahabatu rasulullahi sallam wanda sahaban manzo alaihi salatu wassalam suke kanta wa alaiha tabi'un wanda kuma su ma tabi'ai suke kan wannan wa atba'u tabi'in da mabiya tabi'ai fa hararruha sai suka tace ta suka ainihin rairaye ta wadawwanuha suka rubuce ta fi kutubin a cikin wasu tattafai sammauha suka ambaci littafan da suna al-iman zaga al-iman na malam wani ibn timan littafi al-iman haka zaga magabata a sa littafi al-iman aw al-shari'a ko shari'a kamar imam al-ajuri yana da al-shari'a aw al-sunna ko kuma al-sunna akwai al-sunna lil imam al-bagawi al-sunna li ibn abi asim aw al-tauhid ko kuma tauhid kamar na ibn kuzaima haka zaka shi tafai su sa masa ko a sa mai tafi suna al-iman ko al-shari'a ko al-sunna ko kuma at-tauhid waraddu fiha suka maida martani a cikin wannan tafai alal mukhalifin ga duk wanda ya zamo masu sabawa fasara hadha min lutfillah to wannan sai ya zamo daga cikin tausasawar Allah bi hadhihi al-umma ga wannan al-umma li yabqa dinuha saboda addinin ta ya zamo ya wanzu fa inna allaha domin shi Allah subhanahu wataala yuqayyidu li hadha ad-din yana hore mu wannan addini umatan wa insu masu ba da kariya fi kulli zamanin a kowane lokaci ya hafazunahu ya zama suna kiyaye addini saboda kenan kun ga wannan gaba tana nuna mana cewa al'adu sukan zo wanda ba na addini ba sai su rike zama addini bari ba ku misali daya ku dauki yanzu abin da ya shafi sadaka uku da ta bakwai da ta 40 yanzu ko kun san asalin wannan abinda malamu suke faɗa mana asalin sadakar uku da ta 7 da ta 40 maguzawa a ƙauye idan mutum ya mutu maguje to idan aka kwana uku sai su ce to yanzu ido ya fashe sai a zo sai a kokore sa da yake shan giya sai a zo sai a ɗaya botsa ba sai a bada sadaka idan aka kwan 7 sai a ce to yanzu kuma ciki ya fashe nan ma sai a zo a ɗebo ƙwarinsa ta shan giya sai a zo ainihin nan ma sai a ɗebo tsaba sai a bada sadaka sai a kife ta har yanzu a ƙofar ɗakinsa idan aka kwan 40 sai a ce kai ya rabu da wuya nan ma sai a ɗauko wannan ƙwariyar sai a ɗebo sadaka abin da ɗebo sadaka a bayar to sai a bar sai a ce an yi buɗar ƙwariya ba za a sake kife ta ba to kun ga da aka samu malum-malum da sunan malinta a ƙauye sai su ga ce a to ai wannan abu ne mai kyau a yi mace sadaka to shi ke nan sai ake yi a ƙauye ana ɗan samun abubuwan taɓawa to su ma na birnihe suka ga akwai fita akwai mamora saboda haka sai ya zamo aka ƙirƙiro sadakar 7 ta 3 ta 40 asalin abun maguzanci ne fa yanzu sai aka addinantar da shi sai ka gama da mai da raunarsu da komai an zo tare duk wani malami da zai wannan in ka tambaye shi aka maka la dan Allah tsakani da Allah tun daga littafin ahalari ishmawi iziya risala duk fikihin malikiyyar nan akwai wani babi da aka ambaci sadakan uku 7 40 wallahi zai kawo maka ba ba wani malami da yace ba a ambaci sadaka yana ta ambaci sadaka amma a kebance ranar nan matsala take sannan kuma sai ka samu kamar yadda muke sha faɗa wa ka cika tashi akan yi wa dukiyoyin marayu na faɗa muku wata munasaba a unguwar da na taso na taɓa faɗa muku akwai lokacin da wani makwabci na ya same ni ya ce malam wallahi wata matsala ce ta sa da zo nake to me ya faru ya ce kaga bawan Allah nan da ya rasu da ni aka sallace shi bawan Allah mai rasuwa ya ce matarsa gyatuma ce ba su da jika mu muke ciyar da su muna shayar da su har Allah ya karbi mijin yanzu matan nan ba ta da gata sai Allah sannan sai mu makwabta to malam yanzu gobe uku dan abin da aka tara bayan Allah nan na sadaka malaman nan suna ta Allah Allah gari ya waye su zo a rore malam me mafita sai na ce to wani ka san dai ni tunda nake wannan baka taba ganin naje sadaka uku ko ta 7 ko ta 40 bai ce gaskiya ne nace in naje tsokana ta kai ne yace gaskiya ne nace to amma kai zan baka shawarar mafita yace to da Allah ya faɗa masa nace yawa in Allah ya kai mu gobe in din malaman nan sai sun haɗu gabaki ɗaya ana gama takara sai ka miƙe sai ka sauke hularka sai ka ce bayan Allah abin da ya tara mu a nan a yau mamacin nan addu'a kuma a tara taimako ga wannan gyatumar nace kawai sai ka fara zagayawa ka ce da mai kuɗi ya bayar wannan bai da kuɗi in akwai dawa ko masaraje a kawo sai ce wallahi malama zai yi ba sai ce ai malaman na tsine mu albarka za mu yi sai domin akwai wanda suke cin bashi kafin rana tuke na ganga shi ba mutum ake tausayawa ba su suke tausayawa kansu da kansu in shi ake tausayawa kaga sai ya masa addu'a amma zo da gudunmuwa to abubuwa dai suna da yawa wannan dai kawai na kawo misali ne na al'adu da suke mamaye addini kuma su zama addini yau da kullum Allah ka nuna mana gaskiya ce ka ba mu ikon minta kuma ka nuna mana bata ne ka ba mu ikon lisantar sa akwai sallah wato amma ina ganin za a bari sai an yi tsarin sallah insha Allah ta'ala a akwai wani bawan Allah muna tare da shi a nan cikin masallaci ba sai na ambata shi ba ya siyo wayannan littattafan wannan sharhin manzuma dozin daya guda 12 na shigo da su yake cewa ya kawo ne da niyyar sadaukarwa ga mahaifiyarsa da Allah ya yi wata yi mata rasuwa wannan ya zama mata sadaka jariya wannan ba karamar sadaka bace ba a ce a sai littafin tauhidi a bada sadaka to muna fata Allah ya gafarta mata Allah ya yafe laifukanta Allah ya kyauta makwancinta kuma abinda ta bari Allah ya musu albarka ya hada kansu akan haka littafan ga sunan zan bada su a hannun su kwamitin riyadus sunna wanda suka ga cewa lallai dalibin ilimin ne kuma bai samu ya saya ba amma dai a duba wanda zai dinga karantawa ko a nan cikin masallaci ne ko a waje wanda dai bashi da shi ga sunan guda 12 ne duk wanda Allah ya ci da kuma duk wanda ya karba ya san cewa amana ce ya karba ya zama lallai gaskiya zai zo makaranta da shi kuma zai karanta ya amfane amfanar wannan shine abu na biyu yan uwa na wannan kwamiti ko in ce wannan masallaci sun shirye irin abin da suka saba na samar da tallafi ga iyalan yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya wannan ba shine na farko ba na san sun yi wannan akan iyalan dan uwa malam Shu'aibu dan Agaji da yarsu akan iyalan marigayi malam Sabo da yarsu da ma dai wasu ido wanda ba zan iya tuna ba ga dan uwa na kusa-kusa malam Kabiru Taylor wanda ina jin ba ma dade da kammala ma ko raba abun ba ko ana dabdayi ga magadansa ko in ce ga yan da ya bari to ga dan uwa malam Tukur shi ma Allah ya karbe shi har yanzu dai su yan committee sun shirya neman taimako ga yan uwa da za a tallafa wa iyalansa wanda ban samu na je ni binnewa ba in yi sallah saboda ranar ina da darasi ban samu na dan duduwa abubuwa bai sa na wuce gida kamar yadda dai su wanda suka je suke faɗa mun dan sama yayi bayani a makabarta ga halin da suke ciki na rashin abun hannu wanda ta ba su sukan da ya ci ba su da karfin da za su biya to kaga in haka ne akwai buƙatar taimakawa to dai yan uwa sun yi ne za su zagaya su nemi taimako a wajen yan uwa insha Allah yanzu bayan kammala sallar isha'i da ma wa'ansu muna sabobin dubi a dan tara abin da za a tallafa musu muna fata Allah ya gafarta masa shi ma bayan da ya bari Allah ya musu albarka tare da dan uwa malam Isa Ubangila da Allah ya gafarta musu gabaki ɗaya mu kyauta mu zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh